أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 15 ga watan Safar, hijiranan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya daidai da 12 ga watan September shekara ta 2022 ladiya. Mun dawo kan karatunmu na Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Muna cikin babin da yake magana akan sifar yadda ake gabatar da sallah. Wa an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqra'u fil maghrib bit-tur. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an samu shi daga Jubair dan Mut'im, Allah ya kara masa yadda. Yace naji annabi tsiyara miki Allah subbata gare shi yana karantawa a cikin sallar magriba, yana karanta suratul tur. Muttafaqun alayhi. Bukhari da Muslim sun rawaito mana wannan hadisi. Kamar yadda a karatun da ya gabata muka karanta hadisin Sulaiman ibn Yasari da yake cewa a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar magriba yana karanta qisarul mufassal, ayoyi gajerarru wanda ya kama daga suratul hujurati kenan zuwa amma, ko kuma daga amma zuwa wadduha, ko daga wadduha zuwa gashin alqur'ani, kananin ayoyi. To sai sake kama da wani hadisin kuma wanda yake gwada cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta ayoyi masu tsayi kamar na cikin wat-turi din, cewar anan ana gaya maka halaccin karanta ayoyi masu tsayi. Ba da aka faɗi cewa ana karanta kananan ayoyi yana nuna cewa ba za a iya karanta aya masu tsayi a sallar magriba bane ba, a za a iya karantawa, amma dai akwai wani sahabin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah, ya bi sai na Abubakar, ya bi sai na Umar, ya bi sai na Usmanu, ya bi sai na Ali, bai ga wanda a sallar magriba yake karanta ayoyi masu tsayi ba. To saboda haka wasu malaman kuma suka ce akwai wasu hadisan dama da wata mata ta ji wani yana karatu a sallar magriba yana karanta wal mursalati, sai take cewa wannan ya tuna mini da irin sallar magriban da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake yi. To wannan ma akwai shi, sai ake cewa an karanta. Sannan sai na Aisha ta rawaito wani hadisin da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul a'rafi a sallar magriba. Suratul a'rafi kuma sura ce mai aya 206. To kaga tace yana raba ta biyu, kaga yana karanta aya 100 da wani abu a raka'an farko, raka'a na biyu ma haka. To anan dai malamai sun ce abin da ake nufi da shi shine duka halarci, ana nuna halaccin mutum ya karanta koda ba kananun ayoyi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan da ya dawo mu yana yin kananan ayoyi bai yi dogi ba, duran da wani ya dogo kuma to za a samu damuwa. To saboda haka dan koyarwa sai yayi dogin, saboda cewar a nuna cewar ya halatta a yi yin dogi, sannan kuma ya fi dawwama akan kananan ayoyi. To saboda haka sallar magriba dai ya halatta a karanta kananan ayoyi, shine ma abin da yafi yiwa a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Sannan kuma ba laifi bane idan mutum ya karanta ayoyi masu tsayi duk bai bace ba. Wa Annabi Hurairah radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى الإنسان الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك وانا حديثا سامو شي daga سيدنا ابي هريره الله قال ما سيدا قال يا شي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل yace annabi sallallahu alaihi wasallam sabbata gare shi ya kasance ranar juma'a asubahin ranar juma'a yana karanta alif lam mim tanzil suratul sajada wa hal ata'ala al insan sannan yana karanta hal ata'ala al insan muttabaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisin wal tabarani a wajen tabarani kuma min hadis ibn mas'udin a cikin hadisin abdullah dan mas'ud yudi muzalika ya kasance yana dawama a cikin haka to wannan hadisin kuma an samu shi daga sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallan asubahi na ranar juma'a yana karanta alif lam mim tanzil suratul sajada idan yake karantawa a raka'a na farko sannan a raka'a na biyu kuma yana karanta suratul insan shine halatara al-insan kenan saboda haka malamai yawancin su sun tafi akan cewa sallan asuba na ranar juma'a mustahabbi ne a karanta waɗannan surori guda biyu liman ya karanta alif lam mim tanzil suratul sajada a raka'a na farko a raka'a na biyu ya karanta halatara al-insan suka ce musahabi ne amma imam sauri da ahmad da ishaq suka ce ba musahabi bane a dawama ana karanta waɗannan surorin suka ce ba musahabi bane a dawama ana karantawa sauran malamai kuma suka ce musahabi ne idan an zo sallan asubahi na ranar juma'a a karanta waɗannan surorin suratul sajadati da kuma suratul insani me dalilin da yasa aka ce a karanta su a karanta waɗannan surorin dalili shine abinda surorin suka kunsa abinda surorin suka kunsa wanda kuma ya dace da wannan ranar wannan ranar da ake magana akan ta ranar juma'a saboda a cikin ta ne ita wannan rana ta juma'a aka halicci annabi adam alaihi salam to kaga suratul sajada kuma tana gaya maka yanda aka yi aka halicci dan adam a ciki zaka ji cewa wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan cewar a ciki Allah ya ce an halicci dan adam a cikin suran ya kawo maganan halittar mutum a ciki to saboda haka sai idan aka karanta za a tuna maganan halittar nan kenan a cikin an karanta suran za a ji tana farawa da alif lam mim tanzil kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu tarabbur wal haqqu min rabbika litunzira qawman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatazakkarun a har ciki dai can ana cewa wal qarqarqal insana min sula min salsalin min hama'in masnun wal janna kalaqnahu min qawlin min naris samu a ciki dai an yi maganan fa idza sawaitu wa nafaktu fihi min ruhi an yi maganan gashi nan lokacin da aka halice shi aka yi aka fura masa rayi duk dai an yi maganar halitta dan adam a ciki saboda haka in ka zo kana karantawa a sallan asuba na ranar juma'a ka tuna maganar halitta dan adam din da aka yi ita ma insani din haka ne halata al insani hin min dalil lam yakun sha muzkura innaka lan al insana kajiko an halicci dan adam min nufa din amshajin nan fali fa ja Allahu samia basira duka gashi na ana maganan yanda aka hadice shi ina da na usbila imma shakiran wa imma kafura inna atana lil kafina salasina wa aglala masira duka dai ana maganan halitta dai daga farko maganan halitta ake yi to bayan nan kuma abu na biyu da surorin su ke karantarwa shine suna magana akan a ranan tashin alkiyama surori suna magana ranan tashin alkiyama makoma tukunna makoman da mutum zai samu faqalu izanan lillahi wa inna ilayhi raji'un jadid a har za a zo ana magana walau tara izu zalimuna muqifa minene an dake cewa zan dake cewa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau shi'na latina kull nafsin hudaya walakin haqqal qawli minni la'amla anna jahannama min jinnati wan nasi ajma'in fazuqu bima nasitum liqa'a bikum hadha inna nasinakum fazuqu azabal kulli bima kuntum ta'malun to wannan kaga ana magana ranan tashin kiyama kenan bayan da sun ce a izadan lafil adiya inna li fi kalqin jadid bayan mun riga mun tsufa mun gama karewa babu a ce za a sake halitta mu to bayan an tashi su kuma sai su ce ah Allah mun gani mun ji mun tabbatar kamar da mu duniya rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan kamar da mu zamu aikata aiki na gari inna muqinuna mun tabbata wallahi gaskiya ne ashe ashe lahirin gaskiya ne dai kamar da mu duniya mu sake sai a ce a ai ba magana nan in ka zo ba komawa kawai ka san yadda za ka kafin ka zo ne in ka zo kam an gama ba magana a koma to shikenan kaga an yi maganan makoma da mutum zai samu a can sannan bayan nan kuma ita ma in ka duba sautin insan din zaka gani an yi magana haka innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura ainihin shirbu ya ibadullahi fujuna tabjira ko haka dai ana maganan abinda aka tanadarwa wanda suka yi abun kirki a ciki a rayuwar duniya kenan sannan kuma aka zo aka yi maganan tashin alkiyama daga ƙarshe duka zaka gani a cikin su surori guda biyu da suratul sajada din da kuma suratul insan din ana maganan irin abin da mutum zai same shi daga ƙarshe bayan an gama wannan magana duka an yi maganan an yi tashin kiyama an faɗi halayen mutanen jirgi abin da za su samu to daga nan kuma sai a yi maganan a tashin kiyamun duka to dalilin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta waɗannan surorin guda biyu sura 1 mai aya 30 suratul sajda kenan sannan kuma suratul insan mai aya 31 ko 30 to sai aka ce mana anan a ruwayan tabarani yudimu zalika yana dawama akan haka kusan kullun a sallan asuba suratul sajda ne da kuma suratul insan yake karantawa wani ne muka ce malaman sun ce a'a waɗanda suka ce za a dawama suka ce musabi na dawama ana karantawa su imamu sauri da ahmad da isa suka ce a'a ba za a dawama ana yi ba ai sai jahili ya dauka shikenan ya kai asuba ba da sajada da insan ba ba ta yi ba saboda haka gudun kar wanda bai samu karatu ba ya ce ai shikenan dole ka karanta sajada da insan in ka zo sallah asuba sai suka ce kar a dawama a ciki to yanzu imamin da bai iya sajada da insan ba ya zai yi kenan kaga in aka ce dole ya dawoma dole sai an yi kaga aiki ya jiga an ringa canja limamai kenan ko to dalilin haka aka ce ba sai an dawoma a ciki ba in an samu dai a karanta ana so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummun nasu aqra'uhum likitabillah wanda zai jagoranci mutane sallah wanda bi su iya karatun qur'ani ne shi aka fi so ya zama limami saboda kaga shi irin wannan musabun dole ya shiga su amma liman yana nan bai iya komi ba daga nan sai kai ba zuwa kasa iya ya za a yi irin wannan ya ci gaba nan sunnoni kaga ba za su samu ba ba za su samu wurin sa ba ai ana gaya maka cikin qualities din da ake so ne ba wai duka bane a ciki na farko ana so a ce ya haddace qur'ani ya iya qur'ani ɗaya kenan sannan na biyu idan aka ce ga wannan ya iya qur'ani kuma ya san fiqhu to za a je wancan ka gani sannan aka ce kuma a ga wannan ya iya qur'ani ya san fiqhu sannan yana da shekaru shekaru ma suna da amfani to za a je wancan biyu ko da kana da qur'ani kana da sanin fahimtar addini amma baka da shekaru to in aka samu wanda yake qur'ani yana da fahimtar addini yana da shekaru to sai a gabatar da shi sai a barka to abubuwan suna da yawa abin da ake dubawa amma dai anan abin da yasa muka ce maganar qur'ani saboda irin waɗannan musabban abubuwan idan baka da karatun ai ba za yi ka cika ba kenan kama shi yasa ma malaman su suka ce ba musabbi bane a dawo ba kai saboda in kace musabbi ne dole ko kuma ya zama wajibi ana so idan mutum ya zo asuba ya karanta sajada da insan kaga za a sha wahala ko to saboda haka sai aka ce ba dawo ma ciki ba wani Uzaybah radiyallahu anhu kala sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma marad bihi ayatu rahmatin illa wa qafa indaha yas'al wala ayatu azabin illa ta'awadha minha akrajahu ahmad wal arba'a wa sanahu tirmizi wani Uzaybah radiyallahu anhu da sai na Uzaybah Allah kara masa yadda kala yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da annabi ya da mice la subata gare shi fa ma marat bihi ayatu rahmatin illa wa qafa indaha yas'al ba zai wuce ba baya wucewa ta wata aya sai magana akan rahama har sai ya tsaya ya roka wala ayatu azabin haka na in ya tsaya in yazo kan ayan azaba zai tsaya illa ta'awadha min hasasiya ne bizarin Allah daga azaba akrajahu ahmad imamu ahmad ya fidda wannan hadisin wal arba'a da ashabu sunani tirmizi na sai ibnu maja abu dawud kenan wa sanahu tirmizi sannan tirmizin da har yanzu ya kyautata shi to wannan hadisin kuma an yanko shi ne daga maganar yadda ya faru shi sai na Uzaybah ibn Yaman yana cikin kadiman Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah kamar yadda muka karanta shi a cikin riyadu da yazo zai yi sallah sai yazo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta Fatiha sai ya kama Bakara da ya kama Bakara na aza idan yayi aya 100 sai ya ruku sai na ja wuce yace to yana tsammani idan ya aya 200 zai ruku sai ya wuce yace a to idan ya gama surar nan ne zai ruku yana gama Bakara kawai sai ya kama Nisa'i ya gama ta sai ya kama Ali Imran ya gama ta tukunne ruku sannan a cikin hadisin nan yankin ne yanko mana sauran ne nake fara mana yanzu a cikin tanne yake cewa idan yana karatun a cikin nutsuwa ba wai sauri sauri yake yi ba a nitse yake karantawa sannan sai inda maganar munan take yake cewa tamamar bi ayatu rahmatin duk ayan da aka yi magana kan rahama ana neman rahamar Allah to sai ya roki Allah wannan rahama din duk ayan da aka yi magana azaban Allah sai ya roki Allah ya kiyaye shi daga wannan azaba din to a haka yayi ya karanta abin da yafi izu 10 tunda in ka cire bakara izu 5 ne ka gani in ka hada da dan guntun da yake cikin Ali Imran to ka zo ka dauki Ali Imran a cikin Ali Imran zaka samu kullu na biyu kuma zaka samu na tunan birra zaka samu yasar shuruna sannan tukunna ka shiga Nisa'i ko ka shiga Nisa'i ka samu wal Musa natu ka samu Allahu la ilaha illa huwa ka samu la ilaha illa jara ka gani kaga izu 6 ga can 5 kaga 11 araka ɗaya kuma araka ɗaya sannan ya ka samu ayan da take magana akan rahama sai an tsaya a roki Allah in aka samu ayan da take magana akan azaba sai an tsaya a roki Allah kuma a cikin hadisin yace duk yanda ya tsaya nan haka yayi ruku gurgurun tsayuwan sannan gurgurun rukun sa sannan idan ya dago daga rukun haka zai sake tsayawa irin tsayuwan da ya ruku sannan ta ya tafi sujjada gurgurun dade wanda yayi a ruku'un nan shi zai a sujjada to anan wajen ya kawo mana hadisin nan ne ya yanko shi ne abinda sai yanko mana shi ya kawo mana saboda wannan magana na cewa idan aka samu maganar rahama za a tsaya ya addu'a idan aka samu maganar azaba za a tsaya ya addu'a to shin ya halatta yanzu idan ka zo kana sallah ka hadu da ayan take magana kan rahama ka tsaya ka roki Allah ko kuma in ka samu aya take magana kan azaba ka tsaya ka roki Allah shine magana da yake yi tunda ai ya gama mana maganan karatun sallah ya ga mana idan zaka karanta amangariba ga abin da zaka karanta a asuba gashi to yanzu ka zo kana karatun sallah sai yake baka hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sawo idan ya samu ayar rahama zai tsaya roki Allah ya samu ayan azaba zai tsaya roki Allah to anan malami suka yi magana malami suka ce wannan hadisin da sayyidina Abu Zayd ya faɗa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne a nafila saboda haka idan ka zo kana lafila in ka samu aya da sai magana akan rahamar Allah zaka roki Allah baka wannan rahama din in kana nafila in ka samu aya da ta yi magana akan azaban Allah zaka roki Allah ya kare ka daga wannan azaba saboda wannan hadisin shi ma akan nafilan ne ake magana wasu malaman suka bada haka sannan wasu malamai kuma suka ce eh zaka roki Allah rahamar Allah ko ko ya kare ka daga azabarsa idan ba kai ne liman ba in kai mamu ne to zaka iya roƙon Allah a ciki liman ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimi sai ka ce bala wa nanu ala zalika min ash-shahidi kaga ai ka bada amsa ka roƙi Allah ka tabbatar da abin da aka bada a can wa man yatikum bima yamin ka ce Allahu rabbul alamin da sauran waɗannan abubuwa da ake iya fada ko alaysa zalika bi qadir ala an yuhyi al-mauta ka ce bale to nan suka ce zaka iya fadin wannan amma dai jamhur sun da cewa ba za ka yi wannan addu'o'i ba sai yana nafila ne saboda wannan baya cikin hadisin musiu salatu hudin nan kuma kamar yadda muka fadi duk abin da aka kawo a cikin sallah ana mai da shi cikin wancan hadisin ne na wanda ya zo bata sallah aka gyara masa nan in dai ba irga masa shi a ciki ba to abin ba zai shiga ba kenan to saboda haka dai a nafila za ka yi haka mustahabbi ne shi ma ba dole ba ne ba dole ba ne mustahabbi ne in aka ce dole ne ai aiki ya haɗu ko a ce in ka zo du'an da ka gani ta rahama sai ka roki Allah to kafin ka san ayan da rahama ne ma to wannan shi ne inda magana take du'an da ka gani ta azaban Allah ne sai ka roki Allah kare ka to kaga ai aiki ya haɗu ko to saboda haka dai mustahabbi ne wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فامن ان يستجاب لكم فامن ان يستجاب لكم رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس الله قال موسى قال يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني جاران كنا سبتا غريشي ياتي الا كسورا راو اني نهيت للني نا هنا انا اقرا القران راكيان كرا كرنت قراني اركوع او ساجدا كو اسجدا فاما الركوع اما ركوع فعظموا فيه الرب تو كو جرمم الله تبارك وتعالى ا cikin ركوع فاما السجود اما سجدا fajtahidu fi du'a kuyi kokari a cikin addu'a faqaminun an yusajabu lakum lalle ya dace a amsa muku to wannan hadisin kuma imam ibnu hajar al-asqalani radiyallahu anhu ya ga mana maganan sallah maganan abinda za a karanta na addu'a ko wani abu yanzu kuma ya wuce nan ya iso mana maganar ruku'u ya yanko hadisin nan na Abdullahi ibn Abbas shi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yake cewa nayi hani ayi karatu a cikin ruku'u ba za ka yi karatu ba kar ka yi ruku'u ka kama tilawa a ruku'u ba za ka yi ko kuma a sujjada yace a ruku'u ka girmama Allah tabaraka wataala ake so fa'azimu fihi rabb ka girmama Allah tabaraka wataala a cikin ruku'un ka a cikin sujjada kuma kayi kokari cikin addu'a ya dace a amsa maka to anan malaman suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake masa fasabbih bismi rabbikal azim fasabbih bismi rabbikal azim ko kuma fasabbih bihamdi rabbika hina taqum ko kai tasbih to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhana rabbiyal azim fasabbih bismi rabbikal azim sai yake cewa subhana rabbiyal azim kuma an ce karka karanta qur'ani a cikin ruku'u fasabbih bismi rabbikal azim menene na'am fasabbih bismi rabbikal azim menene qur'ani sai yake karanta qur'ani karka karanta qur'ani a ruku'u na'am to sannan a cikin sujjara kuma da Allah yace masa sabbih isma rabbikal a'la sai yace subhana rabbiyal a'la to abinda ake fada ne shine tasbihin zakai ai ba kai da niyan karatu kake ba yanzu da niyan tasbihi kake in kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko kuma kace subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to anan kaga ba ka karanta shi da sunan karatu bane saboda haka har ma wasu malaman suke cewa in dai addu'a ne tunda an ce a sujjada ka karanta addu'a ba to addu'an ko ayan Qur'ani ka karanta ba za ce ka karanta Qur'ani ba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sai karanta a sujjada Qur'ani ne rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Qur'ani ne ka doyi kace kace to wannan ba za a ce ka karanta Qur'ani ba ana nufin dai kayi kokari cikin addu'a in asujjada ne a ruku'u ne kuma ka girmama Allah tabaaraka wa ta'ala ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko ka ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh duk wanda kai a cikin ruku'u a cikin sujjada ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko kuma kai addu'o'in da ka samu da duka addu'a ko ce addu'a zaka yi a sujjada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kusata yayi daidai ya dace da mutum da amsa masa a cikin addu'a a cikin sujjada nan idan ya roki Allah shi yasa ma har a sunnan ake tsawaita sujjada ta ƙarshe na sallah din saboda kai roƙon Allah a ciki wa ana Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li muttabaqun alayhi وانا عائشه رضي الله عنها قالت اذا سيدنا عائشه الله قال متى ده تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبتا غري شي يا كانت yana fada fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'un sa da sujjadan sa yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika go a wato sarki ya tabbata gare ka ya kai ubangijin mu da godiya a gare ka allahumma ighfir li allah ka gafarta mini muttabaqun alayhi bukhari da muslim sun hada kan wannan hadisin hadisin da muka karanta yanzu nan kafin wannan ya ce maka ga abin da ake a cikin ruku'u azimu fihi rabb ka girmama allah tabaaraka wa ta'ala a cikin sujjada ka dage cikin addu'a to gashi nan kuma an kawo maka an ce subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li ake yi a ruku'un da sujjada duka to kaga nan saboda shi Ibn Hajar ai malami ne da mun sai ya fitar maka abun duka in ya tashi da mu haka hadisin suke komai ya kawo ma sai ga kamar na sama ya saba da na kasa ne a'a ana baka ne in akwai kaza to akwai kaza ma duk zai cire ma zai cire maka su gaba daya to kaga anan sai ya ce to gashi na ana yin addu'a to akan wannan shi ma malaman sun yi magana a ciki akan wannan abu hadisin sai na Aisha nan jamhur dai suka tafi akan cewa tasbih za ya cikin ruku ba za ya wannan addu'a ba jamhur suka ce tasbih za yi ba za ka ce subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li ba imam abu hanifa da imam malik da imam shafi suka ce haka haka za yi sannan suka ce ba wajibi bane yin tasbihin ma ba wajibi bane ba wajibi bane sunna ne shi kuma imamu Ahmad ya ce a wajibi ne dole ka kai tasbihi ka karanta duk abin da ya samu sannan suka ce ai wannan addu'a ta hada da tasbihin subhanaka allahumma rabbana kaga ka shiga addu'a ngaje subhanaka allahumma kai tasbihi to saboda haka wanda suka ce za a karanta dai gashi wanda suka ce kuma za a karanta ba su ma ga abin da suka dogara kai saboda haka dai za a yi tasbiya cikin ruku'u sunna ne ba wajiba ba wajen sauran malamai sauran imamu Ahmad bin Hanbal yace wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wanda suka ce ba wajibi bane suka ce a cikin hadisin musiu salatuhu ba ga masa ba ba ce masa in kai ruku'u kace kaza kaza ba in kai sujjara kace kaza an ce kawai kai ruku'u saboda haka ba za a dora wani abu akan wanda yayi ruku'u bai yi tasbihi ba musamman idan yana bin liman sai limamin ya dauke masa kenan wa Abi Hurairah radiyallahu anhu kala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu ثم يكبر هنا يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده هنا يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر هنا يهوي ساجدا ثم يكبر هنا يرفع راسه ثم يكبر هنا يسجد ثم يكبر هنا يرفع ثم يفعل ذلك في صلاة كلها ويكبر هنا يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه ya maka magana abinda ake a cikin ruku'u yanzu kuma zai kawo maka magana kabbarori da ake yi yadda ake alkabbara a cikin sallah yace wannan hadisi an samu shi daga sai Nabi Ra'a Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati yi dai zai sallah yukabbiru hina yaqumu lokacin da ya tashi nan zai kabbara sun yukabbiru hina yarku lokacin da zai ruku'u zai kabbara sun mai gulu sannan zai fada zai ce sami Allahu liman hamida hina yarfa sulbahu min ruku yayin da yake dago bayan sa daga ruku sai bari sami Allahu liman hamida kuma ya gulu huwa qaimun bayan ya tsaya sai kuma sai ya ce rabbana walakal hamdu kuma yukabbiru hina ya hawi sajidan sannan sai ya kabbara lokacin da ya fara gangarawa zai yi sujjada sai ya kabbara kuma yukabbiru hina yarfa rasahu sannan sai ya kabbara yayin da yake dago kansa daga sujjada kuma ya kabbiru hina yasjudu sannan sai ya sake yin kabbara yayin da yake sujjada kuma ya kabbiru hina yarfa'u sannan sai ya sake yin kabbara yayin da yake dagowa daga sujjada kuma ya fa'alu zalika fi salati kulliha sai ya aikata haka a cikin dukkan sallansa wa yukabbiru hina yaqumu misnataini ba'da al-julusi sannan yana kabbara yayin da zai dago daga raka'a guda biyu bayan zama yayin da zai dago daga raka'a guda biyu bayan zama muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisin to wannan hadisin ya kunshi abubuwa da ya kamata mu lura da su ko mai sallah lura da su na ɗaya shine yayin da ka tsaya a tsaye zaka yi kabbara lokacin da zaka fara sallah yayin da zaka yi ruku'u zaka yi kabbara kaga anan daga nan ba an samu damuwa yayin da zaka yi ruku'u da ruku'un ka da kabbaran ka tare ne amma wani sai yayi ruku'un ya zauna shi zai ce Allahu Akbar bayan yayi ruku'un ya gama kaga ni yayin da zaka yi ruku'u yayin zaka yi kabbara sannan yayin da yake dagowa daga ruku'u yake cewa sami Allahu liman hamida ba sai ya dago daga rukun ya tsaya tukunne ya ce sami Allahu liman hamida ba ka gani sannan yayin da kuma yake dago bayan sa ya riga ya tsaya sai ya ce rabbana walakal hamdu saboda ka sami Allahu liman hamida hu rabbana walakal hamdu sami Allahu liman hamida kana faɗa ne lokacin da kake dagowa rabbana walakal hamdu kuma zaka faɗa ne bayan ka tsaya ka gama dagowa kenan to anan malaman ma sun kawo riwayat na sami Allahu liman hamida hu mun sani shi yake faɗa ba wani sabani cikin sa rabbana walakal hamdu ne akwai riwayat da yawa akan sa wani riwayan hadisin yace Allahumma rabbana walakal hamdu wani yace rabbana lakal hamdu babu wadin du'an kawo to saboda ka du'an ka faɗa yayi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara yayin da yake tafiya sujjada yayin da yake tafiya sujjada sai ya kabbara ba sai yayi sujjadan bane zai kabbaran ba sai yayi sujjada bane zai kabbara yayin da yake tafiya sujjada zai kabbara sannan yayin da yake dauko kansa daga sujjada zai kabbara sannan haka sujjada ta biyu haka dagowa na biyu yana aikata haka cikin sallah duka sannan idan yayi zaman tayya yayi raka'a biyu ya zauna to yayin da zai tashi sai ya kabbara to anan akwai abubuwa da malaman mazahir suka tafi akai mazama imamu Abu Hanifa da imamu Malik da imamu Shafi da wani ruwaya daga imamu Ahmad ibn Hanbal suka ce takbira takbirat inna kabburin nan da zaka yi daga wannan yanayin ka canje wannan ka canje wannan ka canje wannan suka ce wannan ba wajibi bane musabbi ne ba wajibi bane musabbi amma imamu Ahmad ibn Hanbal a wani kaulin sa yace wajibi ne dole ka kabbara saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbarori kamar wannan hujjar sa kuma wannan hadisin ai gashi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara a cikin kowane yanayin sa sannan kuma a mazhabin Imam Malik ya saba da nan kenan cewar sai ka tashi ka tsaya zaka yi kabbara in kai raka'a biyu ba kana kokarin tashi ne zaka yi kabbara ba sannan kuma an shar'anta fadin sami Allahu liman hamidahu a cikin wannan hadisin mutum ya fada haƙƙin liman ne yace sami Allahu liman hamidahu ma mu ko su ce rabbana lakal hamd sannan in kuma babu kai ne liman ne kai ne ma mun ka kai din kake sallah to zaka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd kenan duka zaka fare su sannan kuma yayin tashi kamar yadda muka faɗa in an yarka a biyu mazama Imam Shafi suka ce yayin tashi zaka yi kabbara kai raka a biyu zaka miƙe suka ce Allahu akbar yayin miƙewa Imam Shafi ya kai ce amma Imam Malik yace sai ka daidaita a tsaye ka tsaya tsaf to wanda ka ce Allahu akbar in kai raka a biyu shi inda ya saba da wancan kenan to haka ake a cikin dukkan yanayoyin to kaga nan waje sabani waje ɗaya ne kawai na magana yayin raka'a biyu a tashin nan amma sauran duk babu wani ikhtilafi babu sabani sauran duk a yayin da ake yin su ake yin kabbara amma zaka samu mutane da yawa yanzu liman ko ma Musa sai yayi sujjadan ya kai gurin da kasa tukunna zai ce Allahu akbar bayan ya riga yayi a tare da shi zaka yi ai tare da kabbaran zaka yi to shine abinda za a gane a nan وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم تو امام ابن حجر الاسقلاني رضي الله عنه yana fito maka da sallan nan dai gashi nan yanzu ma ya gama maka da maganar kabbarorin da zaka yi na cikin sallah to zai kawo maka wani kuma wani abu kuma dusa abu wanda shi ma ana yin sa cikin sallah yace abi sayyidul kudri Allah kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u yana cewa Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati wa mil al-ardi cikan sammai da kasai wa mil amashita min shay'in ba'd da cikan dukkan wani abun da ba wannan ba da zai biyo bayan sama da kasa duk godiya godiyar Allah ta cika abubuwa komai menene ahal as-sana'i wal majdi ya Allah mu da kuke sarki kai ne ahalin yabo kai ne za a yi ta yaban ka girma kuma yana gare ka a haƙu ma qala al-abdu abun da bi cancanta bawa ya ce wa kulluna laka abdun dukkan mu a gare ka mu bayi ne Allahumma la mani'a lima ataita ya Allah babu me hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima manata babu me bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zaljadd minka aljadd lallai la yanfa'u zaljadd kokarin mai kokari ba zai amfani a gare ka ba ko kuma mai kaka saboda kakansa wane ne ba zai amfani a wajen ka ba ko mai kokari ko mai wadata zal jaddi mai kokari min kal jaddu a gare ka a ce kaka saboda yana da kaka ko hidan wane ne ko jikan wane ne ba zai amfani a wajen ka ba ya Allah rawa muslima muslimin ruwa wannan hadisin to anan abinda ake so a gaya maka shine idan an dago daga ruku'u ana yin addu'a in an dago daga ruku'u ana yin addu'a ga ma addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya kawo mana wata gata nan wanda muka karanta yanzu nan kai wannan addu'a in ka dago daga ruku'u to sannan kuma akwai wasu riwayatin da suka faɗi wani addu'an ba wannan ba kamar rabbi ghafirli haka mutum ya faɗa in ya dago ko kuma hamdan kasiran ko tayyibu mubarakan fi idan mutum ya dago daga ruku'u zai yi wannan dan wanda yayi ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an yi sallah kawai sai ya fada an yi an ce sai Allahu nahmidu rabbana wa lakal hamdu sai ce hamdan kasiran tayyibu mubarakan fi sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da Allah da wannan abin da ka fadi yayi kyau ba wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fada ba to ga kuma irin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kaga anan da yana gaya maka ana yin addu'a idan dago daga ruku'u abinda ka samu sai kai na
to karatun nan wai tare
akwai da inda nake so mu kai ne kuma naga lokacin kamun ba zai yi ba ko zamu kara kana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين متفق عليه لذا عبد الله بن عباس الله قال مسلم يدعك قال يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس أدم تلا سبت أغريش يا شيخ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أن أمرتيني أن يسجد أكن وتوقبوا بي غدا بكوي ala jabhatin akan fiska akan goshi wa shar biyadi ila anfihi sai nuni zuwa ga hancinsa walidain da hannayensa wa rukubtain da guwoyinsa wa tarafil qadamain da gefen wato diga digansa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kaga yana dagowa daga ruku ana yin sujjada to ya ga maka sujjadan akan abubuwa guda bakwai ake yin sujjada zaka sa goshinka ka saka hancinka ka saka hannayenka guda biyu ka saka guwoyinka guda biyu sannan kuma da dugadiganka sawayenka da su zaka yi sujjada idan kai sujjada da wani abun da ba haka ba sujjadar ba kai ba kenan sai dai inda larura wani ibnu buhaynata radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla farraja bayna yadayhi hatta yabdu bayadha yubtayhi muttafaqun alaihi daga ibnu buhayna Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallah yana raba tsakanin hannayensa hatta ya budu bayadha ibtayhi har sai an ga farin da yake jikin wato hammatarsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka dauka kan wannan hadisin shi kuma wannan ana gaya maka in kai sujjadan ne da aka ce maka kai sujjada kan gabobi guda bakwai to ga wani abu an fitar maka shine ba za ka nade hannunka ba kamar da muka karanta hadisin bayana humaydi sa'idi din nan ba za ka nade hannayenka ba sannan ba za ka bude su kuma ka banke na gefenka ba a za ka dai ba za ka nade su ba za ka bude su sosai ba za ka yi zakazakiya annabi sallallahu alaihi wasallam har ana gani farin da yake jikin kirjinsa idan ya bude hannayensa to saboda haka ana son mutum ya bude hannayensa yayin sujjada shine abin da ake karantar da mu wannan wa an bara bin azim radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fada kaffaika warfa mirfaqaika rawahu muslim daga bara dan azib Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajadta idan kai sujjada fada kaffaika to ka daura hannayenka warfa mirfaqaika sannan ka daga wato fuka-fukanka wannan ma yana bayani irin hadisin bayani idan ka zo yin sujjada zaka daura hannayenka ne haka a ƙasa sannan zaka daga nan nan din ka kafurun ka me ake cewa nan ne gwiwar hannunka haka dai zaka yi abin da ake so a faɗi kenan yawwa kar ka kwantar da shi a ƙasa kar ka kwantar da shi a ƙasa ba so mutum ya kwantar da shi a ƙasa wa an wa'il bin hujr radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu rawahu hakim a daga wa'il bin hujr Allah kara masa yadda cha ne sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku'u farraja baina asabihi yana raba tsakanin yatsunsa wa idza sajada dhamma asabi'ahu idan kuma ya sujada yana hade yatsun nasa sawu hakim imamu hakim ne rawan hadisin anan kuma ana gaya maka in ka zo ruku'u kamar yadda muka ranta a hadisin baya shi ma zaka dora hannunka ne akan guyuwarka haka ba haka zaka yi ba ba nade hannu zaka yi kai hakan nan ba zaka baza yatsu ka kama guyuwanka da su ka kama guyuwa guyuwa zaka kama ba saman guyuwa ba ba kasan guyuwa ba shine abin da ake fada sannan kuma idan an zo kuma yin sujada ana shimfida yatsun ne nade su ake yi su kuma ba zaka baza yatsun bane in a sujada ne kuma ba zaka baza yatsun ba ina sujada ne to muna neman wajen kwana dai to haka ake so mutum yayi a cikin sujjadarsa to ina ga dai zamu tsaya ne insha Allah zamu shiga wani maganan ne na maganan wani laruran da zai sa ka canje yanayin sallah shine hadisin da zamu shiga na gaba insha Allah zamu tsaya anan abinda makaranta ne dai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a